إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتزات مسلمتا دقائنا كتير daga ina? Daga Kaltungo. Kina so zaki musulunta? Shekarar ki nawa? Shekarar ki 20? Wani addini kike yi a da? Kina so ki musulunta yanzu da amincewarki da yaddarki, ko dole aka yi miki? Da yaddarki da amincewarki. Ashhadu. Faɗa abin da na faɗa. Ashhadu أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أبن كيكاتي دقا يونا يدى ba abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai. Kin yadda da haka? Kika ce kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alqur'ani. Kin yadda da wannan? Kin ce kuma annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba Allah bane, ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To wannan shine musulunci. Menene sunanki? Jeniba. Kina so a ci gaba da kiranki Jeniba? Me kike so a musanya miki maimakon Jeniba? Me? Zainab. Masha Allah. To waye lakana miki ki zabi Zainab? Kin ji ana yawan fadan Zainab ko? Zainab babban suna ne a cikin ƴaƴan manzon Allah. Babbar mata ita ce Zainab. A cikin matansu akwai Zainab bintu Khuzaima da Zainab bintu Jahash. A cikin sahabbansa kuma akwai masu suna Zainab, Zainab, Zainab sun fi 50, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya kawo a cikin littafinsa na Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba. To Zainab, yanzu kin musulunta, abinda ke kanki shine a koya miki wannan musuluncin da kika shigo. Akwai abubuwa guda biyu. Na farko na gaggawa ne, na biyu kuma a hankali za a dinga koya miki shi. Abinda ya hau kanki na gaggawa, akwai mata da muke da su a cikin wannan kwamiti na wa'azi da karantarwa da jin kai, waɗanda malamai ne, za su haɗa ki da su, za su je su yi miki bayani yanzu-yanzu abubuwan da ya kamata ki yi, sannan kuma za su sa miki littafi su dinga karantar da ke, su kuma saurari matsalolinki. Muna fata mu da ke Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan addini nasa. Ga wani namiji ma ya iso, shi ma yana so zai karbi kalmar shahada ya musulunta. Kai kuma daga ina kake? London ciki? London mai dorawa. To ya ce daga London mai dorawa yake wata unguwa ce a nan garin. Kana so ka musulunta? Shekarar ka nawa? Shekarar ka 17. Daidai wa daida? Ko da ƴan watanni a kai? 17 daidai. Masha Allah. To kana so ka musulunta ne bisa amincewarka ko wani ne yace maka je kaka musulunta dole in ba haka ba zan ma kaza da kaza? To me yasa? Ka yadda cewa abinda zuciyarka tace ka je ka musulunta yafi ma daɗi ko? To iyayenka fa ka gaya musu zaka musulunta? Me suka ce? Sun amince ka musulunta? Masha Allah. Wani addini suke iyayen naka? Okay, su ma musulmai ne. To kai me yasa to baka zama musulmi ba tun farko? Okay, baka zauna a gurin su ba. A wajen wa ka zauna? Okay, shi ko ba musulmi bane. Shi ne ka taso a hannunsa ba musulmi ba. Yanzu kuma kake so ka bi abin da iyayenka suke kai ko? To kai matsalar ka ai da sauki. To zan gaya maka kalmar shahada sai ka amince da ita ka zama musulmi. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ka ce daga yau na yadda ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Ka yadda da wannan? Kace ka yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne. Ka amince da wannan? To wannan shine musulunci. Me sunanka? Anibo. To yanzu a baka da Anibo din? Me kake so a sa ma? Abdurrahman. Yace maimakon sunansa na da Anibo, yanzu a dinga kiransa Abdurrahman. Dama su ne mafi daɗin suna. Abdullahi, Abdurrahman, Abdurrahim. Abdullahi, Abdurrahman. Bismillahi, Abdullahi. Ar-Rahman, Abdurrahman. Ar-Rahim, Abdurrahim. Wa muna fata Allah ya baka ikon bautawa Allah shi kaɗai, kaka haɗa shi da abokin tarayya, ya baku ikon biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Abdurrahman, akwai ƴan kwamitinmu maza, manyan malamai ne, suna da makaranta da suke koya wa mutum addinin musulunci. Kana karatun zamani? Ka gama secondary school ko kana yi? Primary kawai ka yi? Ba ka yi junior secondary school ba? Me yasa? Kana? Ba su da ƙarfin taimaka maka yi karatu? Yanzu in an taimaka maka an sa ka a makaranta za ka yi karatu? To masha Allah. To za ka yi karatun addini kai na zamani. Me kake so ka zama a can gaba? Likita ko injiniya ko malami mai wa'azi ko alarama mai jan baki? Masha Allah. To nan gaba kaɗan insha Allah za a kira ka injiniya Abdurrahman. Ka Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci. Ka dage da karatu, ka ji ko? Yau muna 11 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1439, wanda ya zo 27 ga watan 5 2018. Muna nan a cikin suratul Baqara. Za mu tashi daga aya ta 91 zuwa aya ta 96. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza qila lahum aminu bima قالوا نؤمن بما أنزل علينا جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل.
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayyana mana ɗabi'u da halayya irin na Yahudu, domin daga cikin mutanen da ake ganin hatsari ne kuma ake so a san halayensu da ɗabi'o'insu da yanayinsu domin a kauce wa irin kangara da rashin ɗabi'u masu kyau nasu, su ne Yahudu. Kullum muna karanta suratul Fatiha a kowace raka'a, daga ciki muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu tafarki madaidaici, siratal lazina an'amta alaihim, tafarkin wanda Allah ya yi musu ni'ima, ghayril maghdubi alaihim, ba waɗanda aka yi fushi da su ba, waladdallina ba kuma ɓatattu ba. To su waɗanda aka yi fushi da su ɗin nan, wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin, su ne dai Yahudin. Sai Allah ta'ala ci gaba da bayyana mana a wannan aya ta 91 a suratul Baqara, wa iza qila lahum, idan aka ce da su, a nan ba a faɗi wa zai ce musu ba, saboda zai iya yiwa kai ma ka ce musu ko wani ya ce musu, tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fara faɗa musu har zuwa yau. Wa iza qila lahum, anan ba a faɗe su ba, ko ba a faɗi wanda zai faɗa musu ba, duk an ɓoye sunan. Wa iza qila, idan aka faɗa lahum a gare su, susuwa Yahudawa, aka ce musu aminu bima anzalallahu, ku yi imani da abin da Allah ya saukar, a nan ma ba a faɗi waye ba, ana nufin Alƙur'ani. Ƙalu, sai su ce nu'minu, mu muna yin imani ne, bima unzila alaina, da abinda aka saukar akan mu kawai wato iya at-taura mu muka yadda da ita ko da Allah ya saukar da wani littafi bayan at-taura mu babu ruwan mu da shi iya wannan ya ishe mu wa yakfuruna suna kafircewa bima wara'ahu da abinda ba shi ba an fassara wara'ahu da abinda ba shi ba ai bima siwahu da abinda ba shi ba duk abinda ba at-taura ba ko injila ce ko qur'ani ne su babu ruwan su da shi wa huwa al-haqq al-halin shi qur'ani gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahum kuma mai gaskatawa ne da abinda yake tare da su shi al-qur'ani ya yadda da at-taura ya yadda da injila ya yadda da zabura haka nan dukkan musulmi ba zai cika musulmi ba sai ya yadda da waɗannan littattafai guda uku asalin su daga Allah suke abinda aka ƙara a ciki ko aka rage ko aka jirkita shi kadai ne bamu yadda da shi ba amma duk wanda yake asalin na Allah din to yana cikin imanin musulmi ya yadda da waɗannan littattafai daga Allah suke abinda kuma Allah ya soke a cikin su na shari'a wannan kuma sai mu yadda da an soke shi wanda aka bari kuma na tauhidi da halaye masu kyau sai mu karba kamar yadda suke a cikin littafin mu na Al-Qur'ani tunda ya shaidu wannan bangaren kul aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga ya musu tunda sun ce su sun yi imani ne kadai da littafin da aka saukar musu amma suna kafircewa duk wani littafi wanda ba wannan ba alhalin shi ma wannan din gaskiya ne kuma yana gaskata abin da ke tare da su to ka tambaye su falima taqatuluna anbiya allahi min qablu to in dai kun yadda da naku littafin me yasa kuke kashe annabawan allah min qablu kafin zuwan wannan littafin ko in dai kun yadda cewa littafin ku gaskiya ne to a ina aka rubuta a cikin littafin a kashe annabi yanzu kashe annabi yana daga cikin imani kenan da littafin ku tunda kun kashe annabawan Allah mafi yawan annabawan Allah nan kuma da suka kashe waɗanda suka biyo bayan annabi Musa ne su jaddada aiki da at-taura kaga ashe kenan wannan an kalubalance su cewa imanin su ba na gaskiya bane tunda sun kashe annabawan Allah kisa Allah ta'ala ce in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ne na gaskiya to falima taqatuluna anbiya Allah min qablu me yasa kuke kashe annabawan Allah kafin in dai da gaske kuke ku masu imani ne kaga wannan shine kalubale da aka yi musu cewa imanin su ba na gaskiya bane domin suna kashe annabawan Allah ولقد جاءكم موسى بالبينات حقيقه النبي موسى يا ذو مكد حجوج بيننن كو ده معجزوج بيننن كو ده ايوي بيننن كو ده علامومي بيننن ده سكي تبتت cewa shi annabi ne ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات الله ya ce mun bawa annabi Musa mu'ujizoji har guda tara wasu ce mu'ujizan nan guda tara ita ce akwai sandarsa da yake jefawa ta koma maciji da kuma hannunsa da in ya sa shi a jikin rigarsa ya fito da shi sai ya dinga walwalin haske da kuma sandarsa da ya daki wannan dutse da ya daka busasshen dutse sai ya fashe sai ga hanyoyin ruwa guda goma sha biyu yana fitowa da kuma teku da ya daka ita kuma ta bushe ta zama daskarariya duwar iko na Allah a can da ya daki dutse da sandarsa sai dutsen ya fito da ruwa can kuma da ya daki ruwan shi kuma sai koma dutse wannan mu'ujiza ce wannan daskararre ne bushasshe ne da aka dake shi sai ya fashe famfajarar min husnata asharata aina can kuma da yadda kike ku famfalaka fakana kullu farqin kadaudil azim sai zama ya bushe shi kuma ya daskare waɗannan mu'ujizozi kenan guda hudu, hannunsa ya zama fitila, abinnan sandarsa ta koma maciji, ya daki dutse hanyoyin ruwa guda goma sha biyu sun fito, sannan ya daki teku ya daskare kuma ya zama wato kamar manya-manyan duwatsu ka daudil azim. Kunga wannan abin mamaki ne a cikin waɗannan mu'ujizoji guda hudu na Annabi Musa. Ita dai sanda bushashiya ce ba mai rai ba, amma da Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya afaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Sai ta koma maciji ta sa'a, tana ta girgizawa, tana ta mutsu-mutsu. Allah ce khuzha, kamata, kama maciji, khuzha wala takhaf. Don Allah ya ce maka wala takhaf, ai ba abin da zai faru kenan ko. Sanu'iduha siratuha al-ula, za mu mai da ita ta koma sanda yadda take a farko. To sannan an aikawa Fir'auna wasu bala'o'i guda biyar, in ka hada da su sai koma tara. Farsanna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Duk waɗannan ayoyi ne daki daki waɗanda in ka hada su za su koma tara a wannan fassarar. Wasu kuma sukan kawo irin su akhazanahum bisnina wa naqasin min al amwal da makamantansu. To Allah ya ba Annabi Musa ayoyi guda tara waɗanda suke tabbatar da shi annabi ne. Ayoyin da Allah ya ba Annabi Musa iri biyu ne, akwai al-ayatul kauniyya, akwai al-ayatul shar'iyya. Al-ayatul kauniyya su ne waɗannan ayoyi da muka faɗa guda tara, wanda daga ciki akwai dufana, akwai jarada, akwai ƙummala, akwai dafadi'a waddama da ma jini. An jarabtu Fir'auna da ruwan jini, jini duk ya zuba a ko'ina, inda ka duba jini ne, maimakon ai ruwa daga sama sai aka jike garin kaf da jini, aka yi kwarkwata, aka yi ruwan fari, abinnan ruwan kwaɗi, duk da ka duba kwaɗo ne yana ƙara, manya-manyan kwaɗi suka cika garin. Sannan kuma aka yi musu dufana, aka yi musu wannan jarada, aka yi musu fara, aka yi musu dufana. Duk wannan fadan su imani ne, amma waɗannan ayoyi duka ba su girgiza zuciyar Fir'auna ya karɓi musulunci ba, sai da ya sha ruwa ya kira Habu, sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimina. Wace ga Fir'auna yana cewa shi ma ya zama musulmi. Lokacin da aka nemi ka zama musulmin Fir'auna, ya baka zama ba sai da lokaci ya kure. Walaysat at-taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walallazina yamutuna wa hum kuffar. Kunga shi yana cikin tubtu al-ana, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafiluna. Al-ayatu shar'iyya kuma sune ayoyin da aka bashi a cikin lauh na at-taura. Waɗannan ayoyi ne da Allah ya saukar na dokokin ayi ko a bari, da kuma labarai masu inganci da suka fito daga wajen Allah. To su ba su yi imani da al-ayatul kauniyya din ba, ba su yi imani da al-ayat ash-shar'iyya din ba, don haka sai suka zama butulallu, kangararru, waɗanda ba sa bin dokar Allah. Shi ne Allah ta'ala ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, haƙiƙa Annabi Musa ya zo muku bil bayyinat, aka ce ma fil alwahi min al halal wal haram, abinda aka rubuta a cikin wannan alluna na halal da haram. A fassara Abdullahi dan Abbas, ko kuma al ayatu tis, waɗannan ayoyi guda tara kamar yadda ya zo daga Malam Muqatil, shi ne aka ce Allah ta'ala ya ba annabi Musa wadannan hujjoji bayyanannu domin su imani. Kun ga ana aka ce bil bayyinat, ba a ce al ayatil bayyinat ba. Dama a harshen Larabci akwai nuna kwarewa na a cire abin da aka san shi ba tare da an kawo shi ba, amma kai ne karatu ko kai ne hankali ko kai ne fahimta ko ba a faɗe shi ba ka san da shi. Shi yasa malam mai alfiya ya ce wa hazafu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Wa hazafu ma yu'lamu, ka cire abin da aka sani ja'izun, ya halatta, kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Waye anan kace zaidu ne, waye nan kace ni ne, kai wa ni ne Muhammad, to shikenan. Ba sai ka ce ni ne, in ka ce ni ne ko ka faɗi sunanka ba sai ka ƙarasa jumlar ba. Ana faɗan wannan kuma a baya ma mun ga irin wannan da yake al'ana ji'ita bil haqq, al'ana ji'ita bil haqq fazabquha, ji'ita bil haqq al wadih, kamar yadda Sheikh Al-Amin Shinkiti ya faɗa cewa da suna nufin bai zo da gaskiya ba sai yanzu, to da ba su zama musulmi ba. Amma suna nufin al'ana ji'ita bil haqqil wadih, kalman wadih din shine ba ta zo ba sai ba a kawo wannan sifa din ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce abinna jariya, ina ne aka faɗi jariya, ba a faɗi safinatul jariya ba, kawai aka ce jariya, wani guri ne a cikin alqur'ani. Allah ya ce jariya, ina al-rama, ina aka ce jariya, ne ku a ce as-safinatul jariya a kissa annabi Nuhu ko cikin suratul sa'ala sa'ilun bi azabin waqi fa uhliku bi taqiya wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya wa ja'a fir'aunu ta a cikin kissar annabi Nuhu sai aka faɗi hamalnakum fil jariya, ita hamalnakum fil jariya, kawai sai aka ce jariya ba a ce as-safinatul jariya ba. Can kuma a cikin suratul kahfi nan ma yake wa amma as-safinatu fa kana limasakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, kulla safinatin jamilatin, dan da yana karɓar kowace irin jirgirwa da sun aibanta ta ma ba zai kyale ta ba. Amma sai aka ce ya'khudhu kulla safinatin ghayra ma'iba ko kulla safinatin jamila. Kun ga anan sai aka faɗi ba a faɗi sifan ba. To wannan duk suka ce ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Haka nan qalu salama, qala salamun qaumun munkarun, qala salamun alaikum qaumun antum qaumun munkarun. Can an share mubtada, can an share khabar. To wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani waɗanda ake iya samun wannan. Kamar yadda sai yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat, ashhurun alhajju kenan, ashhurun ma'lumat yana cikin waqtun ma'lumat, sanannun lokuta ne. Ko sai aka ce alhajju ashhurun ma'lumat, ma'lumat ne ne na hajji ko na lokacin hajji, daga 1 ga watan Shawwal zuwa 13 ga watan Zulhijja. Sana Allah ya ce aj'altum siqayatal haji, ay aj'altum sahiba siqayatal haji, za ku sanya mai shayar da ruwa, ma'abocin shayar da ruwa, ko wasalil qaryata ay ahlaha, ko idan la azqanaka dha'ifal hayati ay dha'ifa azabil hayati, ko la hujjimat sawami' wa biya'un wa salawat ay buyut salawat, bal makarul layli wan nahari ay makrukum fihima, makircin da ake kula. Fal yad'u nadiyahu, nadiyahu yana nufin ahlahu, wadanda suke zauna a wannan guri. To duk wannan a harshen Larabci ana iya faɗan wannan. Dan haka da Allah ya ce walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, annabi Musa ya zo muku bil mu'jizatil bayyinat, bil ayatil bayyinat, bil ayatil wadihat, thumma takhattumul ijla, sannan kuka riki dan maraki. Me suka riki dan marikin? anan ma akwai mafuuli na sani bai zo ba tumattakhadtumul ijla ma'budan ko ilahan kuka mayar da dan maraki abun bauta domin an ce sannan kuka riki dan maraki ba a faɗi me suka rike shi ba ana nufin sun rike shi ilahan domin ittakhadha tana zuwa ne da mafuuli guda biyu tumattakhadtum ittakhadtum fi'ilun wa fa'il ijla maf'ul al-awwal ina maf'ul al-thani shine ilahan ko ma'budan kuma yadda dan maraki abun bauta wannan ci baya ne a cikin aqidan mutumin da yadda da Allah kuma yazo ya buge da bautar dan maraki ya bauta dan maraki sa din ma dan maraki wannan wato an zargi yahudu da shirme a cikin aqida kuma wanda ya musu wannan shirman fa da annabi Musa ya tambaye shi sai ya ce kazalika sawwalat li nafsi kawai wallahi sha'awa ce kawai batar da mutane sawwalat li nafsi ita unzur ilayka allazi zalta alayhi akifan duba aikin masu tauhidi lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa annabi Musa ya ce to kalli Allah da kake bautawa din zan kona Allah naka sannan na sheke tokarsa a cikin ruwa filiyan mu nasfa kaga kuma abinda zai aka kone Allah nasa aka sheke shi suna kallo shine Allah yake zargin su da wannan cewa dan me za ku mayar da dan maraki abun bauta haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasiya yake musu wannan shine abun bautar ku kuma shi ma annabi Musa yake bautawa amma ya manta da shi anan kawai shine ya rude su annabi Haruna yayye da su suka ce su ba za su gushe ba suna bauta masa hatta yarji a ilaina Musa lan nabraha alaihi akifina hatta yarji a ilaina Musa ba za mu gushe ba muna bauta masa har sai annabi Musa ya dawo annabi Musa da yazo cikin fushi da yaga ana bauta dan maraki wa alqal alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajruhu ilayhi ya kama gemun dan uwansa yana jan sa gare shi me yasa ka bari suka yi shirka yace nayi iyayi na kuma ina tsoron kakkace farraqta bayna bani isra'ila wa lam tanqum qawli qala fa ma khatubuka ya samiri qala basurtu bima la yabsuru bihi fa qabattu qabdatan min athar rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi kun ga ace duka abinda ake bautawa ba Allah ba wanda ake mai da shi abin bauta duk an gina shi ne akan san zuciya akwai wani bincike da wani professor yayi a duniya shi professor kwararre ne akan sanin bincike akan abinda ake bautawa ba Allah ba a duniya duk wani mai bautan wani abu ba Allah ba to shi professor akan wannan ya kware dan haka cibiyar bincike da yake aiki a karkashin ta ta bashi makudan kudi ya shiga duniya ya je ya tattaro wasu abubuwan da ake bauta ba Allah ba wato in kaga binciken nasa zaka yi dariya a ciki ya tarar da masu bauta wa saniya a India mutum zai fito da safe shi ma professor ne a wani fanni ko doctor ko wani kwararre amma sai ya kwanta a gaban saniyarsa ya ce mata zan tafi aiki ki taimake ni saniya zan je in yi aiki dan in samu nasara ya shashafa mata jiki ya tafiyarsa shi a ganin sa wannan saniya ce ta sa ya zama professor shi a ganin sa duk nasarar da yake maka operation kuna ta kai kanku India ana muku operation to wannan yana ga duk saniya ce ta bashi dama ta bashi iko ta bashi nasara yayi muku operation kuka warke shi a nasa aqidar ta shirme kai ko a aqidar ka ta musulunci mai amfanin saniya musamman ku fulani ku kuka fi kowa sanin amfanin saniya to kaga ashe kenan saniya ba abun bauta bace sannan a ciki ya ga masu bauta wa mucizai dandazan mucizai in suka buga musu wata ganga sai su bude wani rami sai ka ga dubunnan mucizai na fitowa duk sai su fadi su yi mucizan sujjada kuma wani abu na ibtila'i mucijin baya sarun su su zo su zagaye su kewaye su dinga bi ta jikin su su kuma suna ta sun rufe ido suna ta bauta musu in suka gama kuma su ba su abinci a mai da su cikin wannan rami a rufe sai kuma lokacin bauta na gaba. sannan yaje ya tarar da wasu masu bauta wa jemagu. Wannan da jemage dinnan da ake gani, akwai wata katuwar bishiya, jemagun suna taruwa akai dubunnai. Idan aka je da yamma sai a harba wani abu bindiga, in sai kara duk jemagun nan sai su tashi su wa gurin inuwa, su koma su bauta sai su faɗi sai su sujjada suna roƙon jemage ya ba su sa'a, ya ba su nasara a cikin harkokinsu na rayuwa, da cin jarabawa, da samun ci gaba a rayuwa, da aure, da kasuwanci, da sana'a, duk gari suke jemage suke roƙo ya ba su. Sannan ya je ya tarar da wasu masu bauta, su kuma abinda suke bautawa suna bautawa ruwa, sai su je tsakiyar ruwa su tsaya, suke nan sai a dinga yayyafa musu ruwan suna sujjada a cikin ruwan, su kuma bautar su kenan. Sannan ya tarar da wasu su kuma rana suke bautawa, daidai za ta faɗi sai su je su kalle ta, su rurrufe idanuwansu har sai ta ƙara faɗuwa, suna ta roƙon buƙatunsu, su kuma abinda suke bauta kenan. Sannan ya tarar da masu bautar ayaba, wannan dai ayaba da kake gani, su kuma abinda suke bauta kenan ayaba, sai su faɗi su sujjada a gaban bishiyar ayaba suna roƙon ta biya musu buƙatu. Wato shin me dai iri-iri, ya je wajen masu bautar Buddha da masu Krishna da masu Harirama, duk ya kawo su addinai tili na shirme. Wato ɗan adam da ya ba Allah sai a jarabce shi da san wani abun banza. Akwai ma waɗanda ya je tarar su addininsu shi ne ba sa cin nama, duk abin da asalinsa mai rai ne amma fa sun bar daɗi, ba sa cin kifi, ba sa cin nama, ba sa cin kaza, duk wani abin da asalinsa mai rai ne ba sa ci, su kawai suna cin ganyayyaki ne da 'ya'yan itace. A addininsu an haramta duk wani abu mai nama, sannan kuma addinin an gina shi akan tausayin kakka kashe duk wani abu mai rai. Da haka idan sauro ya sauka akan ka yana cizon ka, a addinin sai ka bashi ya gama shan jininsa ya tashi ya tafi, in ka kai masa duka ya mutu to kai sabo a wannan addinin, akwai hanyar da zaka istighfari da kafara, ba a kashe sauro. Wannan addini haka yake. Ya shigo nan Afirka ya dinga zuwa wajen maguzawa, su kuma ka je ka tare da nasu maguzancin iri-iri, waɗancan suna bauta wancan karfan, wancan dutsen, wancan karfan, wancan kasar, kawai sai a tila kasa sai a kira ta Allah, sai a samu wani dutse sai a kira shi Allah, sai a samu wani abin shirme da wasu itatuwa sai a kira su Allah. Haka ya dinga kawo shirme iri-iri. Kaga wannan ashe ba yau aka fara shirme ba. Yahuda suka fara shirme da suka mayar da ɗan maraƙi abin bauta, shi sa Allah ta'ala ya zarge su da wannan cewa sun mattakhassum al-ijla min ba'dihi, bayan annabi Musa ya zo muku da hujjoji. Ai shine bayan wucewar annabi Musa kenan. Ai ba'dan ilaqihi ila al-jabali, bayan annabi Musa ya tafi wajen wannan dutse a wajen ganawa da Allah, ku kuma sai kuka yi shirka. Ko kuma bayan zuwan annabi Musa da hujjoji bayyanannu, sai kuma kuka mayar da ɗan maraƙi abun bauta. Kenan da a ce kafin zuwan annabi Musa ne sai ake rashin hujja ce da rashin dalili ta sa kuka yi haka. Amma abun mamaki, ga annabi a tsakaninku, ga littafi a tsakaninku, amma kuka zo kuka bige da wannan shirman. Wa antum zalimuna, kuna masu zaluntar kawunanku ta hanyar rukun ɗan maraƙi abun bauta. Wa iz akhadna mithaqakum, kuma ka ambata musu yayin da muka riki mithaqakum, alƙawuranku da kuma yarjejeniya da kudiri da aka dora muku. Wa rafa'ana fawqakum at-tura, Allah yake muka daga at-tura dutse fawqakum aburbushinku. Asalin tsur shine al-jabal al-azim, katan dutse, da Allah yake wa tsur wa kitabin mas'ur, an ce duk dutsen da bishiya za ta iya fitowa a jikinsa wannan ana kiransa tsur. Dazu garin da muka je din nan na waɗe, bayan mun sha kwana tun daga garin Hina, akwai wani dutse yana nan, muna kirgawa tsawonsa ya kusa kilomita 10, amma kuma duk da bishiya a jikinsa. Ta irin wannan dutsen da bishiya tana iya huda shi ta fito, to ana kiransa tsur. dutse kamar wancan dutsen kuma na filiya da wancan dutsen na kalkingo duk waɗannan duwatsu ne amma wasu daga ciki zaka ga bishiya ta fito a kansu kaga kenan akwai nau'i na ƙasa-ƙasa a cikin sa a farfashe yake ba mulmulalle dunkulalle bane irin dunkulalle mulmulalle ai ko ƙasa ba za ta iya zama a kansa ba amma wanda zaka ga har ya fashe bishiya kuma an san ta kan yi reshe ta yi kuma jijiyoyi a ƙasa kaga kenan ta samu ƙofofin da za ta shiga jikin dutsen har ta fito ta tsaya iska ba ta kada ita ba kaga ya nuna dutsen kenan asalinsa ƙasa ce da kuma tarin ƙasa da Allah ya tara to irin wannan ana kiransa tsur to shine wani ƙaton dutse ne Allah ya daga a kansu wa izna taqana fawqakumul jabala Allah ya ce muka daga dutse a kanku wato saboda tsaba kangarewarsu ga dokar Allah suka ce ba za su karba ba sai da suka ga dutse a kansu ko ku karba ko a sako muku wannan ƙaton dutsen sannan suka ce sun yadda su karba ashe ba su karba da zuciya ɗaya ba tsoron kada dutse ya faɗo musu ne Allah ta'ala ce khuzu ma atainakum ku riki abinda muka baku na at-taura bi quwwatin bi jiddin wa nishab quwwatin shine jiddin da nishab ka karba abinda gaske sannan kuma ka aiwatar da shi da jin dadin rai shine ma'anan quwwatin shi sa Allah ce ya yahya khuzul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya wasma'u sannan ku saurara irin saurare na mai ji ka ji ka bi as-sam'u wat-ta'a ku ji abinda din littafin nan ya koyar sannan kuma ku yi da'a zuwa ga wannan duk wannan Allah yana gaya mana halin su ne da ɗabi'ar su qalu suka ce sami'na wa ataina mun ji da kunnan mu mun saba da aikin mu wato kenan duk mutumin da aka karantar da shi dokokin Allah ya ji sannan bai aikata ba to ya ce sami'na wa ataina maimakon sami'na wa ata'ana mu al'umman annabi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir mu al'umma muslimin mun ce sami'na wa ata'ana su kuma yahudi sun ce sami'na wa ata'ana mun ji amma ba za mu ba kisa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un ya ayyuhal ladzina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab inda allahi summul bukum alladzina la ya'qilun wa law 'alima allahu fihim khayran la asma'ahum wa law asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun daka abinda ake so ga dokoki shine a ji su a kuma saurare su a fahimce su sannan a aikata su bahaushe ya ce wanda yemi ya ji ko ya tsira in kunne ya ji to ba haka bane in kunne ya ji jiki ya yi aiki sannan jiki ya tsira amma da a ce kawai jin kunne zai tseratar da kai ba tare da aiki ba kaga akwai matsala kenan ai kowa ma ya ji in kunne ya ji jiki ya yi aiki jiki ya yarda zuciya ta yarda jiki ya yi aiki to sannan ne jiki zai tsira amma dan kawai kunnenka ya ji ba zai sa jikinka ya tsira ba tare da aiki ba shine Allah ta'ala ya ce to an ce sami'na da suka ce wa ataina suna nufin nan take suka faɗi hakan sami'na wa ataina ko ku sun ce sami'na sai daga baya suka ce wa ataina ko ku sun ce sami'na muna nufin mun ji da kunnenmu wa ataina kuma mun saba mun kiyarda a aikace to sai Allah ya jarabce su da wata musifa wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sai aka kwankwada musu san al-ijla dan maraki fi qulubihim a cikin zukatansu bikufrin saboda kafircin su aka shayar da su san dan maraki an ce a an ce ijla ba a ce hubbal ijl ba amma malaman tafsiri duka sun hadu akan cewa ana nufin an shayar da su hubbal ijl ko ibadatul ijl fi qulubihim a cikin zukatan su san dan maraki ya shiga zukatan su shi yasa suka fifita shi akan san Allah har suka bauta masa wannan aya kalubale ce ga jin mutumin da ya cire san Allah da san manzon Allah a zuciyarsa sai a jarabce shi da san wani abu ba Allah ba idan aka ga wadanda aka jarabce su da san wani ba Allah ba habauta musu suke yi wani kaji ya ce ina san shehin nan har ina bauta wa shehin yanzu masu kasidan nan suna cewa suna zagin Allah suna zagin manzon Allah suna zagin musulunci da da'awar suna san shehu ai kaga wa ushribu fi qulubihim hubba shaykh an jarabce su an fitine su an dora musu musifa ta san shehu har suke ga cewa za su iya ma zagin Allah su zagi manzon Allah su zagi musulunci su zagi shari'a saboda hubba shaykh amma kuma kai da zaka zagi shehu hankalin su duk tashi zai amma kuma su sun zagi Allah sun zagi manzon Allah sun zagi musulunci saboda an jarabce su da san shehu fiye da san Allah da san manzon Allah da san musulunci haka wannan musifa ce ka so wani abu san haye maka tasiri wanda zai sa ka daina ganin girman Allah ka daina girman ganin girman manzon Allah ka daina girman ganin girman shari'a Allah ka daina ganin girman wani abu ko a jarabci mutum da wata bid'a ya fifita ta haye zo yana zagin sahabban annabi saboda jarabta da aka yi masa da wannan mummunan bid'a to duk wanda ya bar Allah ya ba annabi Allah ba zai bar shi haka kawai ba sai an kawo wata musifa an jarabce ka da ita wannan musifar kuma ka fifita ta a ranka fiye da san Allah da san manzon Allah ko a jarabce ka da san matarka har ya kai matsayin tana halatta ma ta haramta maka kaji ko a jarabce ka da san ɗanka dan ya zame maka musifa yana kangarewa kana binsa ko a jarabce ka da san mukami ko da san wata kujera haka zo kana shirka don ka kare ta ko a jarabce ka da san wani abu wanda san kuma zai maka tasiri har ka fifita shi a bisa san Allah wannan din menene wa ushribu fi qulubihim ne an shayar da su an kwankwada musu an dora musu hubbal ijl wato san dan maraki da kuma bauta masa wannan shine musifar da aka jarabci banu isra'ila amma me ya faru Allah ya ce bi kufrihim duk abin da ya jawo musu shine kafircin su bi sababi kufrihim kul sai Allah ta'ala ya ce annabi to ga ya musu bi isama ya amurukum bihi imanukum tur da abin da imanin ku yake umarta ku da shi na ku kafircewa Allah tunda sun ce suna da imani to Allah ta'ala ya ce falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin nan kuma yace bi isama ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin turda abinda imanin ku yake umarta ku da shi ku kashe annabawa ku ce ku masu imani ne ku ci riba ku ce ku masu imani ne ku yi laifi ai in dai akwai imani to shi imani na gaskiya yana umarta ka ne da ka bauta wa Allah shi kadai kada ka hada shi da abokin tarayya amma idan mutum yayi da'awar yana da imani kuma sai aka ga kullun in banda sabo da laifi da tabargaza babu abin da yake yi yana nuna imaninsa ba na gaskiya bane ko imaninsa ba cikakke bane ko imaninsa rarrauna ne ko imaninsa dan kadan ne ko ma babu imanin baki daya domin imani yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa kuma yana rasuwa yana da zaki yana da dandano zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan yana kuma da halawa salatun man kunna fihi wajada halawatan iman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fil nar sanan imani yana da rasta guda 77 ko 67 al imanu bid'un wa 70 shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imadatul aza an at-tariq to Allah ta'ala yace kul ka gaya musu bi isa ma ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, ka ce tir da abinda imanin nan naku da kuke da awa yake umarta ku da shi in kun kasance mu'mine na gaskiya ne, to imani ba zai umarce ku da kashe annabawa ba, imani ba zai umarce ku da aikata mugalin laifuka ba. Shine yace an tukazzibul mursalina wa taqtulun nabiyina bighayri haqqin wa taktumul huda, yanzu imanin ku na gaskiya ne zai sa ku ƙaryata manzannin Allah ku kashe annabawan Allah. Fariqan taqtulun, fariqan qataltum, kun kashe wasu. Wa taktumuna al-huda, kuma ku koye shari'a, duk wannan imani ne. Allah ce in kuntum mu'minin, a in kun kasance masu imani, wato wannan kalubale ne. Fal ma'ana ma kuntum mu'minina iz asaytumullaha wa abattumul ijla, buku kasance mu'minai ba tunda dai kuka kasance kuna sabawa Allah sannan kuma kuna bauta dan baraki. In dinnan sai ta koma ma'anarta ma ay ma kuntum mu'minina bi isa ma ya'murukum bihi imanukum ma kuntum mu'minin, tur da abinda imanin ku yake umarta ku da shi da haka baku kasance ma mu'minan ba. Sannan ko kuma ya zama shar'iyya ce, bi ma'ana in kuntum mu'minina, in dai kun kasance masu imani ne, to fa bi isal imanu imanun, tur da wannan imani ya amurukum bi ibadatul ijli wa qatalil anbiya, tur da imanin da zai sa ku kashe annabawa, tur da imanin da zai sa ku bauta wa dan maraki, tur da imanin da zai sa ku ibin manzon Allah, ku ibin alqur'ani, ku iyadda da su. To mai imani ai ba zai ci imani ba, shi yasa mu musulmi muka more da ya zama a musulunci akwai imani da annabi Isa, da annabi Musa, da attaura, da injila, da annabi Dauda, da zabura, kuma da annabi Muhammadu, da qur'ani. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ba ma bambanta tsakanin annabawa, mu ƙaryata wani, mu yadda da wani. Duka annabawan Allah a gurinmu yardaddu ne, karɓaɓɓu ne, masu daraja ne. Duka littattafan Allah a gurinmu gaskiya ne, labaransu kuma adalci ne hukuncinsu. Wannan ne yasa muka zama mu'minai masu imani da dukkan littattafan Allah, da dukkan annabawan Allah, da dukkanin manzannin Allah. Saɓanin wanda zai ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, mun yadda da wasu amma ba mu yadda da wasu ba. To a musulunci dole ka yadda da su gaba daya. Idan ka ƙaryata annabi daya, ka ƙaryata dukkan manzanni. Yasa Allah ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalina, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata dukkan manzanni. Ai Allah bai aika musu dukkan manzanni ba, guda ɗaya aika musu, amma da suka ƙaryata guda ɗaya sai Allah yake sun ƙaryata dukkan manzanni. Wannan yana nufin ƙaryata manzo ɗaya ƙaryata dukkan manzanni ne, ƙaryata annabi ɗaya ƙaryata dukkan annabawa ne, ƙaryata littafi ɗaya ƙaryata dukkan littattafai ne. Da haka dole ka yadda da su gaba ɗaya, kamar yadda ƙaryata aya ɗaya a cikin ayoyi 6,114 na alƙur'ani, ƙaryata ƙur'anin ne gaba ɗaya. Dole ka yadda ƙur'ani duka gaskiya ne, ka yadda littattafan Allah duka gaskiya ne. Haka nan ƙaryata mala'ika ɗaya ko ƙin imani da mala'ika ɗaya, ƙin imani ne da dukkan mala'iku, domin duka a layi ɗaya suke, dukkansu na Allah ne. Don haka musulunci yana nufin yadda gaba ɗaya 100%, ba za ka ware abu ɗaya ka ce baka yadda da shi ba. Wannan shine musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, kuma shine adalci, shine daidai. To nan za mu tsaya, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda aka samu kuskure ko tuntuɓan harshe kuma Allah ya yafe mana. Wanda yace mallam ina tuka babbar mota ne, sai muka yi hatsari na taka karamar mota, mutane da yawa suka rasu. To mallam sai na biya diyar kowane ɗaya a cikin su, kuma ko akwai kafara su duka a kaina? Abinda za a duba ita harka hatsari ana kasa ta kashi uku, shi yasa ba a son yin fatawa akan hatsari har sai bincike na gaskiya ya zo daga hukumar kiyaye haɗura sun faɗi me ya faru, saboda sai an bincike abu biyar kafin a bada fatawa akan hatsari. Na farko, menene lafiyar direban? don in an yi hatsari sai an zuki jininsa ko fitsarinsa an tabbatar baya shan kwaya. In kana shan kwaya duk abin da ka faɗa ƙarya kake yi baka da gaskiya, domin mahaukaci yana tuka mota komai zai iya faruwa. Da haka sai an tabbatar da lafiyar direba. Sannan na biyu a tabbatar da lafiyar motar nan ma akwai birki. Akwai birki a motar, domin akwai mutane da yawa suna tuka mota ba birki. Suna toka mota tayoyi sun sube. Suna toka mota ba tare da motar ta cika sharadin ta haukan titi ba. Sannan na uku sai an duba gudun da kake yi. Yaya gudun naka yake? Idan kana gudun wuce ka'ida, kaga batun ma kace kana da gaskiya ma bai taso ba. Domin mai gudun wuce ka'ida ba shi da control a lokacin da wani abu ya taso. Sannan na hudu sai an duba laifin waye. Idan titi ɗaya ne ko titi biyu ne? Idan titi ɗaya ne, akwai wanda ya overtaking a cikinku? Idan akwai shi ya dawo hannunka ko kai ka koma hannunsa? Kaga ta nan za a gane wanda ya sabbaba abin da ya faru. Sannan sai an duba a ina ya faru, a kan kwana ne ko a gangara ne ko kuma a kan gada ne ko a wajen rami ne ko an doso gari ne ko an fita daga gari ne. Don an duba waɗannan, to shi ne za a gano cewa kuskuren daga kai ne ko kuskuren daga shi ne, ko kuma a nan ne ake raba percentage na abin da ya faru. Za ka ji an ce kaso 70 cikin 100 na abin da ya faru an ɗora wa mai babban mota, kaso 30 cikin 100 an ɗora wa mai ƙaramin mota, ko a ce abin nan da ya faru 100% laifin mai ƙaramin mota ne, ko abin nan da ya faru 100% laifin mai babban mota ne. To ta nan ne za a fitar da hukuncin abin da ya hau kanka ko na ganganci, domin in mutum ya mutu ɗayan uku ne ya faru, ko ganganci ko kuskure ko kuma kama da ganganci, shine shubhu amdin, ko amdu ko shubhu am ko khata. Idan ganganci kai ka take su batun diya ma bai taso ba, kawai kai ma kashe ka za'a yi. Idan kuwa kuskure aka samu amma kuskuren naka ne, daga gare ka kuskuren mafi yawa ya fito ko ma duka, to anan ne za a yi maganar diya da kafara. Malaman duk da na karanta kaso 95 cikin 100 sun tafi akan cewa sai ka biya diyar kowa shi kadai. Idan raƙumi kuke kiwo, sai ka ba da raƙumi 100 adadin waɗannan mutanen. Idan saniya kuke kiwo, sai an ba da shanu 200 a kan yawan waɗannan mutanen. Idan dinare kuke sarrafawa, sai an ba da dinare 2,000 a kan waɗannan mutanen. Idan awaki kuke yi, sai an ba da akuya ko rago ko tunkiya ko ɗan akuya 2,000 a kan kowane mutum ɗaya. Idan kuma azurfa kuke sarrafawa dirham, sai an ba da 10,012. Idan kuma naira ne na kuɗin Najeriya a canjin wannan shekara ta 1439, 2018 miliyan 36 kowane mutum ɗaya. Illa an yi saddaku, sai dai in dukkansu sun ce sun yafe. Idan sun ce sun yafe dukkansu, ko kuma suka ce sun yafe rabi-rabi, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan. Idan suka ce to kudin ya yi yawa mun rage maka, ba mu miliyan 10,10 ko 5,5 ko 3,3 ko 2,2, saboda a ci gaba da kula da dangin. Allah ya ce an yi haka ma ba laifi, a yafe maka shashi ka biya shashi. Wannan yana nufin haƙƙinsu ne su su yafe maka duka ko su yafe maka shashi. To sannan sai a zo kuma haƙƙin Allah, shi ne Allah ya ce ka siyo baiwa ka ‘yanta ta. Idan ku a ƙasarku ba a bauta, kamar nan Najeriya ba wani mutum da za ka gani a ce bawa ne, inde ba na Allah ba, ba bayi. To tunda ba bawa, shi ne Allah ya ce to kai azumi guda 60. Wannan azumi guda 60 ya shafi ran kowane mutum ɗaya. Malikiya, Shafi'iya, Hanbaliya, Hanafiya duk sun tafi akan cewa kowane mutum ɗaya sai an masa azumi 60. Amma akwai wasu daga cikin 'yan mazhabar da suke ganin ai 61 ma ta isa, akan rayukan dukkansu. Amma gaskiya wannan kaulin ba rajihi bane, kamar yadda diya ɗaya ba za ta isa akan kowa ba, haka kafara ɗaya ba za ta isa akan kowa ba. Sai suka ce to idan mutum ya sha giya sau 10 sau 30 sau 100 bulala nawa ake masa? Za a kirga adadin yawan shan giyan ne? Haka idan mutum ya kashe mutum 10 to za a ce in an kashe shi saura 9 a sake dawo da shi a kashe shi a dawo da shi? Suka ba da dalilai na hankali cewa an kai azumi 61 ya isa, amma dai mafi yawan malaman sun tafi akan cewa kowa 60 ɗinsa tana nan sai an yi masa ita, wallahu alam. Wace malam ka warware mana wannan matsalar don Allah. Mahaifinmu ya rasu, ya bar mu biyar maza duka, sai kakanmu wato babansa yace shi ma yana da gadon kuma har da kanin sama. To yaya al'amarin yake? Shi dai kakan naku yana da gado, amma shi kaninsa ba shi da gado. Shi kakanku ai shine baban babanku. Ai kaga baba baya faduwa a gado, mutum hudu ba sa faduwa a gado. Babanka ba zai fada a gado ba, mutukar ka mutu to babanka zai ci gado. Haka babanka waɗannan layin guda biyu, haka ƴaƴanka ba sa faduwa, matarka ma ba za ta fadi ba, waɗannan ba sa faduwa a gado. ƴaƴanka maza da mata ba abinda zai ce ba za su ci gado ba, iyayenka babanka da babanka dole su ci gado. Haka nan kuma mata ta ci gadon miji, miji ya ci gadon mata, ba dalilin da za a ce ga miji ya rasu a ce matarsa ba ta da gado, ko ga mace ta mutu a ce mijinta ba shi da gado, ko ga ɗa ya mutu a ce babansa ba shi da gado, ko ga ɗa ya mutu a ce ɗansa ba shi da gado. Waɗannan su dole su ci gado, sai dai gadon ya zama ya yi sama ko ya yi ƙasa. Amma shi ƙaninsa ammi ne, shi ammi ta'asir yake, sai an rasa magada ake nemo shi, can ta'asir yake. Amma shi uba yana da farilla, kaga kenan babanku yana da farilla a cikin wannan, babansa yana da farilla, kakanku kenan zai ci gadon ɗansa. Malam kamar yadda yake wajibi ne in daidaita ƴaƴana wurin kyauta, to marayun da suke wajena ma haka al'amarin yake a kansu. Su marayu ai alheri za ka yi musu, wanda za ka wa alheri ai ba za a ce sai ka daidaita shi ba, sai ka duba gwargwadon bukata. Kamar sadaka ce za ka yi, in za ka yi sadaka ai ba za a ce a yi adalci wajen yin sadaka ba. Sadaka haƙƙinka ne, kayanka ne, ba za a ce in ka ba wannan 5,000 ka ba wannan 2,000 ka zalunci ne 2,000 ba. Sadaka zan yi sai na duba na ga wannan yana da mata yana da ɗa, wannan kuma single ne ba shi da kowa, sai na ba shi 2,000 na ba wannan 5,000 ai ba za a ce ban yi adalci ba, tunda sadaka ce da haƙƙinsu ne sai in ba su daidai. Amma tunda kaya na ne sai in ba su yadda nake so. Malamai sun ba da misali, kai ne kasa aka yi maka ɗan wake a gidanka, da aka yi maka ɗan wake aka haɗa duk kayan da ake buƙata ɗan wake ya haɗu, sai ga baƙi sun faɗo mutum biyu, sai ka ce to za mu ci ɗan wake, na yadda ku sa hannu, amma sai na ci uku kowa sai ci ɗaya, ku bari sai na ɗau uku kuma kowa sai ɗau ɗaya, sai ya tsaya sai na sake ɗaukan uku tunda nawa ne. Wanda ya daɗa sharaɗi ya sa hannu, wanda ya daɗa sharaɗin ɗinka bai fita, saboda kayanka ne. Amma ɗan wakenku ne ku uku fa, sai ku ci tare, wanda ya fi sauri ya maza ya cinye. To da haka duk abin da yake kayanka ne ba na wani ba ne, kana iya sa dokar da kake so da sharaɗin da kake so. Ko ka fito da dabino a kwando ko a kwano, sai ka ce sai na ku bari dinga ɗaukan uku uku, sai ku dinga ɗaukan ɗaya. Kayanka ne, sharaɗin da ka sa dole a karɓa. Amma tun in ba naka ba ne, na jama'a ne, to kuma a nan dole a yi adalci. Su ƴaƴanka kai ka haife su, ka auro matan, aka ce kai wa matan adalci, to haka nan ƴaƴan da suka haifa matan, wata kullaha wa'adilu baina auladikum. Amma su marayu sai zama akwai mace, akwai namiji, akwai babba, akwai yaro, akwai mai kokari zai shiga makaranta mai tsada, akwai wanda bai da kokari zai shiga makaranta mai arha, wannan zai yi course mai tsada, wannan zai yi course mai arha. Ko ƴaƴanka ne, wannan yana da kokari zai medicine, wannan zai yi fannin da bai da tsada, wancan fanninsa da tsada. Ba za a ce to in ka kashe wannan 100,000 ka kashe wannan 20,000 to sai ka cika ma wancan 80,000 ba. Ba za a faɗa haka ba, tunda kowa bukata. Ko wannan mai yawan rashin lafiya ne, ana yawan sai masa magani, wannan ba a sai masa magani, to shi wannan da ba a sai masa magani ba zai ce baba na ga ka kashe ma 50,000 a magani, ni ma sai ka ba ni 50,000. Ba za a ce haka ba. Waɗannan akwai bukatun da su tasowa suke yi, mai su sai a kashe ma bukatarsa. amma za ka rike marayu abinda ake so su ma kai musu abinda za su ji dadi a ransu amma ba za a ce dole yadda kai wa ƴaƴanka adalci su ma sai a musu irin wannan ba. Bankin Piston sun kai kayayyaki gidan marayu, akwai happy hour carton daya, magi leda goma, sunlight omo buhu daya, indomie carton biyar, mai galan biyu. Alhaji Ibrahim Jalo Ganiko ya kai wa marayu biju katon biyu, taliya katon hudu, shinkafa buhu biyu, yadi goma na maza, turmin atamfa biyu, sabulun eba guda hudu daga malam ya uku ma wannan. Buhunan shinkafa guda 25, makaroni katon biyar, masara buhu daya, gero buhu daya daga Alhaji Jamilu Isiyaku gwamna. Alhaji Ali dan Maliki mai burodi ya kawo burodi mai dimbin yawa, ya ce a bawa marayu. To waɗannan duka Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya musu bukatunsu na alheri. Yadda suka faranta wa marayun nan rai, su ma Allah ya faranta musu. Yadda suka kyautata musu, su ma Allah ya kyautata musu. Yadda suka kawo musu abinci da sutura da magani, su ma Allah ya musu wannan alherin. Kudi 300,000 daga wani dan uwa yace daga cikin kudinsa ya samu Allah ya sa wa kudin albarka. Okay, daga cikin kudinsa ya debo dama. Okay, kudin da ya samu to Allah ya sa musu albarka, ya ciro 300,000 daga kudin da ya samu din ne. Kudi naira 500 ayi masa addu'a Allah ya shirya iyalansa. 200 daga wani dan uwa ayi masa addu'a Allah ya biya, Allah ya bashi jari. A tamfa talle daya, me ma'anan talle daya? Kyalle ko? Kyalle daya, talle daya, kyalle daya, turmi daya, me ake nufi kenan? To falle guda daya ayi masa addu'a. Masu bukatun addu'o'i daban-daban, masu bukatun aiki, yan kasuwa da makamantansu. Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka da asma'ikal husna wa sifatikal ula, ka biya mana bukatunmu duka na alheri, ka tunkuɗe mana dukkan abin da muke gudu na sharri. Allah ji waɗanda suka ba da gudunmawa ga gidan marayu da marayun da sauran waɗanda suka yi aikin alheri na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa. Allah cikin wannan wata ka karɓa da sauran watanni. Allah ka biya wa kowa buƙatar su ta alheri, ka tunkuɗe masa abin da yake tsoro da wanda yake gudu. Allah muna roƙonka rahamarka da afuwanka da kake rabawa a cikin waɗannan kwanaki, Allah ka sa da rabonmu a ciki. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.